Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 4 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
An kashe mutane akalla 33 sakamakon wani hari da wata kungiyar mayaka ta kai a wani gari da ke gabashin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar Hamas da ke mulkin Gaza ta aiwatar da hukuncin kisa kan Falasɗinawa 5. Biyu daga cikinsu an caje su da laifin yi wa Isra'ila nyakin asiri. Mutane 8 za su gurfana a gaban kuliya a Faransa bisa tuhumar taimakawa wani mahari wanda ya tuka wata babbar mota cikin wani taron jama'a da kuma kashe mutane 86.
Kanun labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da Najeriya ke fatan samar da allurar rigakafi a kasar, kwararru sun nuna damuwar su kan yawan likitoci da ke barin kasar.
Lokacin da wayannan ma'aikatan kiwon lafiya suka kaura cewa wannan kasan kan samu gaba ko kuwa akan sukan bar gaba ne a cikin ita harkan kiwon lafiya.
A kasar Ghana kuma masana tattalin arziki sun nuna goyon bayan su ga babban bankin kasar wajen shirye-shiryen da yake yi na tsaftace kasuwar canjin kuɗi ta bayan fage a kasar.
Ina jinkiran da Bank of Ghana ta yi, to ina jinkira ne da yake muna goyon bayan gwamnati, kuma ina jin faduwar sidi da ake yawan yi za a yi a magance shi wannan bangare.
Idan muka leka jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa 'yan kasuwa sun bayyana damuwa a game da yawaitar sace-sace a babbar kasuwar birnin Yamai. Kama kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafi da wasu daga cikin rayin da ku masu sauraro kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Uwar gidan shugaban Ukraine ta bayyana cewa mamayar da Russia ta kai wa Ukraine ta haifar da tashin farashin makamashi a fadin nahiyar Turai. To amma ta ce wannan kuma ya sama wa kasar ta karin kuɗi. A wata zantawa da rediyon BBC a yau Lahadi, Olena Zelensky ta ce na fahimci yanayin yana da tsanani, kuwa a Ukraine ma farashin yana tashi. To amma ƙari kan haka shine ana kashe mutanenmu, saboda haka yayin da ka fara kirga kudaden asusun bankin ka ko kuma na aljihun ka, mu ma muna yin haka tare da kirga mutanen da yakin ya rutsa da su. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a wata sanarwar bayanan sirri ta shafin Twitter a yau Lahadi cewa dakarun Russia na ci gaba da fuskantar matsaloli da suka shafi da'a a Ukraine, ku baya ga bakar wahala da rasa rayuka. Daya daga cikin koken da sojojin Russia da aka girke a Ukraine suke ci gaba da yi shine matsalar da ta shafi biyan haƙoƙinsu. Sanarwar ma'aikatar ta ce a tsarin aikin sojin Russia, kudaden shigar soji sun kunshi matsakaicin albashi da wasu garabasa da kuma allowance. A Ukraine akwai yiwuwar samun babbar matsala ta rashin biyan garabasa ta bakin daga, wannan kuwa saboda rashin ingantaccen tsarin aikin soji da kuma rashin ingantaccen dokokin aikin soji na musamman da kuma akalla wasu ayyukan cin hanci da rashawa tsakanin komandojin soji. An kashe akalla mutane 33 sakamakon wani hari da wata kungiyar mayaka ta kai a wani gari da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, a cewar jaridar Monitor a yau Asabar. Tana mai kari akan adadin waɗanda suka mutu da aka bada sanarwar su tun da farko. Jaridar ta wallafa a shafin ta na Twitter cewa akalla mutane 33 suka mutu, ciki har da 'yan kungiyar mayakan da kuma farar hula, sakamakon harin da kungiyar mayakan Kodeko ta kai a Mongbalu da ke lardin Ituri. To sai dai bata bayyana ko nawa daga cikin mamatan ne farar hula ba. Adadin waɗanda suka mutu ya haura da mutane 22 da aka bada rahoto da farko a harin na Mongbalu. Magajin garin Jin Pira de Kilesende ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP a farkon makon nan cewa an gano gawarwaki 22 sakamakon arangama tsakanin mayakan da dakarun kasar Congo. Farar hula 14 da mayakan 8 aka kashe a cewarsa. Yana mai bayyana cewa mayakan Kodeko sun yi ta kai farmaki tun a ranar Talata a kokarinsu na kwato ƴan uwansu mayaka da jami'an tsaron Congo suka kama. Kungiyar tsatsauran ra'ayin Islama ta Hamas da ke mulkin Gaza ta aiwatar da hukuncin kisa kan Falasdinawa biyar a yau Lahadi. Biyu daga cikinsu an caje su da laifin yi wa Isra'ila leƙen asiri a can baya a shekarun 2015 da 2009 a cewar ma'aikatan lamuran cikin gida. Hukuncin wanda aka aiwatar da sanyin safiya ta hanyar rataya ko harbi shi ne na farko da aka yi a yankin ƙasar Falasdinu tun daga shekara ta 2017. Hukunce-hukunce masu tsanani na baya da aka aiwatar a Gaza sun haifar da kakkausar suka daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama. Sanarwar ma'aikatar bata bayyana cikakken sunayen ko ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe ba. Ta ce uku daga cikinsu an yi musu hukuncin ne kan laifin kisan kai. Sanarwar ta ce ƴan leƙen asiri biyu da aka yanke wa hukuncin ƴan shekaru 44 da 54 sun baiwa Isra'ila wasu bayanan sirri da suka haddasa kisan Falasɗinawa. Ofishin Prime Minister Isra'ila da ke kula da ayyukan bayanan tsaron ƙasar ya ƙi yin sharhi kan lamarin. Sanarwar ta ce an zartar da hukuncin ne bayan bin dukkan hanyoyin da doka ta tanada, haka kuma an baiwa dukkan mutanen cikakken ƴancin kare kansu.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumar kula da abinci da magunguna ta Najeriya ta ba da tabbacin cewa tana aiki dare da rana don tabbatar da an samar da allurar rigakafin cutar coronavirus. Kuma tuni gwamnati ta cimma yarjejeniyar haɗin gwiwa da wasu kamfanonin ƙera magunguna na ƙasar waje. To sai dai ƙwararru sun nuna damuwa kan yawan likitoci da ke barin ƙasar na iya kawo cikas wajen cimma wannan buri. Madina Dauda gare ki.
Shugabar hukumar kula da abinci da magunguna, Farfesa Mojisola Adeyeye, ita ce ta bayyana haka a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja. Adeyeye ta ce hukumar ta sayi na'ura ta musamman da za ta yi amfani da shi wajen tantance sinadaran da za a yi amfani da su wajen kera magunguna akan kuɗi dalar Amurka miliyan 2.4.
We will start manufacturing of vaccine. That doesn't mean we'll produce completely developed vaccine. The government also has a PPP arrangement with Mayor Baker to form biovaccines. The government has 49%, Mayor Baker has 51%.
Anan Adeyeye take cewa lallai za mu fara kera magungunan rigakafin a nan gida Najeriya. Kuma tuni har gwamnati ta shiga yarjejeniyar hada sinadaran tare da kamfanin Mayor Baker ta kasar Jamus, wanda zai kawo kashi 51 cikin 100 na kudaden da ake bukata na aikin. Sannan gwamnatin tarayya za ta bada kashi 49 cikin 100 na kudaden. Adeyeye ta ce manufar ita ce samun damar kera alluran rigakafin, kuma ba na corona kadai za a kera ba. Adeyeye ta ce hukumar za ta fadada bincike domin ya shafi garuruwa da ke kan iyaka, saboda ana gudanar da ayyuka da yawa kusa da iyakoki, kuma anan ne ake yin fasakorin kayayyaki da basu dace ba. Masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya irin su Dr. Bula Magarba, wanda ke zama daraktan bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko, na ganin wannan shine mataki mafi a'ala a harkar magance cututtuka musamman masu yaduwa.
Wannan ya nuna cewa federal government tana kokari a wajen samun rigakafin nan. To kuma dama tun kafin corona ta zo aka yi wannan biovaccine Nigeria Limited, kuma tun daga wannan lokacin ake ta kokarin cewa lallai an samu rigakafi wanda yake ba wai kawai na COVID-19 ba, wato duka rigakafin, wato kamar a ce da BCG da polio da tukenda da ta sauki hakwara da tarin fuka da tarin shika.
To sai dai ga shugaban kungiyar likitoci ta kasa Dr. Godiya Ishaya yana ganin akwai abin dubawa a yadda kwararrun likitoci da ake bukatar su ke barin kasar a daidai lokacin da ake yin irin wannan yunkuri na kera alluran rigakafin cututtuka, wanda yin haka yana iya kawo wa shirin cikas.
Duk lokacin da wayannan ma'aikatan kiwon lafiya suka kaura cewa wannan kasan kan samu gaba ko kuwa akan sukan bar gaba ne a cikin ita harkan kiwon lafiya, wanda ya zama dole sauran kadan da suka rage a kasa din su cike. To a duk lokacin da wannan ya faru akan iya samun illoli daban-daban.
Amincewa da yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da kamfanin haɗa magunguna na Mayor Baker ta ƙasar Jamus za ta tabbatar da cewa kashi 20 na allurar da ake amfani da su a Najeriya za a riƙa yin su ne a cikin gida. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
a gaida Madina Dauda. Kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da cigaban labaran duniya.
Jami'an kiwon lafiya a Argentina sun faɗa a jiya Asabar cewa mutane uku da ke wani ƙaramin asibiti a arewa maso gabashin lardin Tucumán sun mutu sanadiyar cutar tsofaffin soji, wata ƙwayar cutar bakteriya da ke shafar huhu. Ministan lafiya Carla Bizotti ya faɗa wa manema labarai cewa an gano cutar a zaman musabbabin mummunar mura a cikin mutane hudu da suka yi fama da matsanancin zazzabi, ciwon jiki da kuma wahalar numfashi. Dukkan mutanen sun mutu ne a asibiti ɗaya tun daga ranar Litinin a birnin San Miguel de Tucumán. Da baya-bayan nan a safiyar jiya Asabar, mutum ne mai shekaru 48 da ya fama da matsalolin lafiya. Haka kuma wani dattijo mai shekaru 70 da aka yi wa tiyata a asibitin shi ma lamarin ya rutsa da shi. An kuma gano wasu alamomin cutar 7 duk daga cikin asibitin, kuma sun haɗa har da ma'aikatan asibitin, inji jami'an lardin. Mutane 8 za su gurfana a gaban kuliya a gobe Litinin a Faransa bisa tuhumar taimakawa wani mahari da ya tuka wata babbar mota cikin wani taron jama'a a Nice ya kuma kashe mutane 86. 'Yan sanda sun harbe maharin har lahira a ranar ta 14 ga watan Yuni shekara ta 2026. Ya tuka babbar mota mai nauyin tan 19 ya kuma kutsa a cikin taron jama'a da suke shakatawa a wani dandalin kankara, inda ya ci tazarar kilomita 2 yana tattaka mutane. Ana sarar lokacin zaman na wata kotun musamman ta laifukan ta'addanci a Paris, waɗanda suka sami tsira daga harin da kuma waɗanda suka rasa 'yan uwansu za su bada bayanin yadda lamarin ya auku. Ana sa ran yanke hukunci a cikin watan Disamba.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Babban bankin Ghana ya yi kira ga masu ruwa da tsaki da su taimaka wajen shirye-shiryen da yake yi na tsabtace kasuwar canjin kuɗi a ƙasar ta hanyar daƙile harkokin waɗanda ba su da rajista, musamman 'yan canjin bayan fage da aka fi sani da black market. Daga Akara ga rahoton da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana.
Wannan wani yunkuri ne na kokarin da babban bankin Ghana ke yi na farfado da darajar kuɗin da ya yi matakar faduwa kan kuɗaɗen ƙasashen waje a wannan shekarar, da take jawabi a wajen taron wayar da kan 'yan kwamitin haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tabbatar da doka da oda da kuma bankunan Ghana, wato COCLAB a takaice a birnin Accra. Mataimakiyar gwamnan bankin Ghana LC Ado Awazi ta yi Allah wadai da yawan 'yan kasuwan bayan fage da aka fi sani da black market a kasuwar hada-hadar kuɗi, lamarin da ta ce ya taimaka gaya wajen raunana darajar kuɗin Ghana. Ta ce da taimakon hukumomin tsaro, bankin Ghana ya lashe takobin yaƙi da su. Masani akan kuɗi da tattalin arziki Hamza Adam Attijani ya gaya wa muryar Amurka cewa wannan matakin da babban bankin Ghana ya ɗauka ya yi daidai.
Masu canji ta barawunayin haya sun samu ƙarfi. Misali, mutum zai je ne ya bude dollar account da cewa duk lokacin da yake neman dollar in yaji zai samu. To amma sai ka ga duk lokacin da mutum yaje neman dollar, su tari Bank of Ghana sukan hana shi, imma ya kasance shirye-shiryen da gwamnati ke yi ne ko dai karan kansu ne suke hana mishi. To sai ka ga mutum ya garzaya wurin canjiyan kuɗi ta barawunayin haya, wato black market. Kuma black marketing kowace lokaci mutum yaje yana samun kuɗi. To wannan ya bar wato business din na black marketing su yi ƙarfi, ya sa duk lokacin da gwamnati yake neman ya kawo wani shirye-shirye na control faduwan sidi, sai ka ga yana da wahalan gaske saboda akwai makudan daloli an wa'annan mutane. To ina jin kiran da Bank of Ghana ta yi, to ina jin kira ne da yake muna goyon bayan gwamnati, kuma ina jin faduwan sidi da ake yawan yi za a yi a magance shi ta wannan bangare. Kira ne mai kyau.
Babban bankin ya kara da cewa akwai dokar canjin kuɗaɗen ƙasashen waje, doka ta 773, wanda yake jagora ga masu canjin kuɗi da suka yi rijista, amma wasu daga cikinsu ba su bin waɗannan ƙa'idoji. Dokar na nuni da cewa duk wanda ya zo canjin kuɗi tilas ne ya ɗauki wasu jawabai nasa a ofishin da za a yi masa canjin. Samun waɗannan jawabin ne wani manajan ofishin hada-hadar kuɗi mai rijista, wanda baya son bayyana sunansa, ya ce da kamar wuya.
inda ka zo canji duka ya kamata ka rika Ghana cardin ka, in kai canji a baka receipt. Banda Ghana cardin ya kamata mu san kuma innan kake, ina lamban gidanka. Allah misali ba ko ya jiwo kana tambayin shi ina gidanka yake, ba ni house number gidanka kaza kaza kaza. Allah kiyaye, Allah kiyaye. Yanzu kila mai shin ya zo ya yi canji, da daren sai aka ja kai mai fashi, yanzu ina hankalin shi zai je, ina yazo ya canji kila aka karbi abin ga information shi.
Mataimakin manajan ofishin canjin kuɗi na Village Gate da ke Nima, Ismail Lawal Fall, ya ce duk da cewa wannan matakin yana da kyau, amma lallai ya kamata bankin Ghana ya sake kulla alaka da gidajen canjin kuɗi kamar yadda yake a da.
Then minister kuɗi na kasan Ghana da governor bankin Ghana sun doki wani mataki, ko wani forest bureau wata duka an zo an kira, inda kai ka sai dola dubu dari ne, pound dubu dari ne, an baka. Nan baka sun aje maka kaida, kudin ga da muka baka mun baka don ku ci amfani, su zo suna control maka, don suke baka kudin, su da su nuna maka ka sayar kudi kaza, sun baka kan da ka ci amfani, ka sayar sun baka kaza, ka sayar shi kaza, she lokacin ya bar abin ya saya yana move kan da ya kamata. Amma for so many years je sun zo wannan dangantaka tsakanin Bank of Ghana da Young Forest Bureau ya cut, an yanke wannan, saboda shi yanzu yana nan ne kamar kana da da baka bashi kudin abinci, ka tambaye shi inda yake samu kudi ya cike kanshi, yana da wuya.
Na yi kokarin jin ta bakin masu canji ta bayan fage waɗanda aka fi sani da black market, amma ta ce tira, domin duk wanda na tankara sun iya ra'in hira da su. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Kungiyoyin 'yan kasuwa sun bayyana damuwa a game da yawaitar sace-sace a babbar kasuwar birnin Yamai, inda barayi ke kewaye matakan tsaron da hukumar gudanarwar kasuwar suka shimfiɗa don fasa shaguna da daddare. Saboda haka suka yi kira mahukunta su duba wannan matsalar da ke barazana ga tattalin arzikin ƙasa. Wakilin muryar Amurka Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Babbar kasuwar Grammar She ko kuma Habu Bene na matsayin kasuwa mafi girma da mahimmanci a birnin Yamai, inda dubban 'yan kasuwa manya da ƙanana ke hada-hada a kowace rana daga karfe 8 na safe zuwa 6 na yamma. Kuma daga wannan lokaci har zuwa wayewar gari, jami'an tsaro kan yi sintiri a ciki da wajenta, yayin da masu kula da tsaftar kasuwar kan yi amfani da wannan dama don gudanar da ayyukan shara. Sai dai waɗannan matakai ba su hana wa barayi fasa shaguna ba, kamar yadda a ƙarshen makon nan aka gano wasu shagunan da aka yace rufi, aka ɗibi kayayyakin da kawo yanzu ba a bayyana darajarsu ba. Lamarin da ya tada hankulan 'yan kasuwa. Abdulkadir Amadu shine magatakardan kungiyar 'yan kasuwar Grammar She.
Le Grammar She devenu je sais même pas comment dire je mais des vols à répéter.
Yace babbar kasuwa ta shiga cikin wani halin da ba a san da me za a kwatanta shi ba. Ba a fice wata guda ba da aka yi mana sata cikin yanayi makamancin na yau. Muna matukar buƙatar tsaro. Ya kamata a ba mu kariya da mu da dukiyoyin mu a wannan kasuwa.
C'est tout ce que nous voulons, c'est la sécurité de marché de nos biens.
A ƙarshen taron da suka gudanar a ƙarƙashin jagorancin ministan kasuwanci a washegarin satar da aka fuskanta a watan da ya gabata, shugabannin 'yan kasuwa da hukumar Sokojen mai alhakin gudanar da al'amura a wannan kasuwa da hukumar 'yan sandan Yamai domin haskaka titunan kasuwar, sai dai har izuwa wannan lokaci ba a yi wannan aiki ba. Abin da ya sa shugaban 'yan kasuwar Nijar Sama'ila Hatimu Mai Aya ke tunatarwa akan mahimmancin wannan mataki.
Minista na 'yan kasuwa gabaki daya ya ba da umarni ga Sokojam ta yi kokari sa wuta irin wagawa da aka sa dogayen amfululuka. Ya akwai duhu ba ta gari suna iya zakuwa shi abin da ya gina masu tiyati. To shi ne daidaikin Sokojam ya ba ni kofikin letter cewa ya yi wannan neman da.
Ƙarancin jami'an tsaro a cikin wannan kasuwa mai dubban shaguna wata matsala ce da aka gano cewa tana buƙatar a gaggauta magancewa.
Kasuwanci bai yi dole sai an kawo tsaro. Ɗan kasuwa yana buƙatar a tsare shi, a tsare kayan shi da rayuwar baki daya. Muna kira da babban murya ga gwamnati ya yi ramfar sakin security a cikin wannan kasuwa. Hodi sai waɗanda annan suna bakin kokarin su, amma kasancewa kasuwa tana da girma, kaɗancin su bai ba su dama su yi security ta gaba daya.
A shekarar 1950 ne aka kafa kasuwar Grammar She ko Habu Bene da ke tsakiyar birnin Yamai kafin gobara ta lakume ta a watan Maris na 1982. Lamarin da ya sa gwamnatin wancan lokaci kashe miliyan akalla 5,000 na sefa domin ayyukan zamanantar da ita. A yau samar da na'urorin zamani domin zuba ido akan wannan muhimmiyar kasuwa hanya ce da ya kamata a fara tunanin bi a wannan lokaci na cigaban kimiyya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
a gaida Sule. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karbi a dazan ba.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkamu da azukin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin.
Ya sa wannan sa hanka su ringa gasa.
Shin ya dace a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ko wata ma'aikata ko ma dan jarida ka bayyana ra'ayinka na karan kanka a kafafen sada zumunta ta yanar gizo da zaben kalaman da suka dace wajen bayyana ra'ayinka ko tsokaci? Ma'aikatu da dama suna da tsari ko dokokin da suka shimfida ga ma'aikatansu da bai bada damar su nuna bangaranci akan wani al'amari har ma da bayyana ra'ayi kan wani abu da ya shafi gwamnati. To a yau shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin wasu ɗan jarida kan wannan batu.
Sunana Abubakar Salihu, kuma ina aiki ne da tashar talabijin ta Channels. Wato dangane da batun yin amfani da kafafen sada zumunta ko social media, kamfanin da nake yana da dokoki da ke son a bambance tsakanin yin amfani da irin waɗannan kafafe a hukumance cewa kana wakiltar kamfani ko kuma rarrabewa tsakanin cike kai wato irin waɗannan kafafe na ƙashin kanka, domin zaka bayyana ra'ayi zama ra'ayinka ne ya bambanta da ra'ayin kamfani. Don haka a duk shekara muna sabunta irin waɗannan dokoki domin kada a kuskure a je a fitar da wani abu na ƙashin kanka ya danganci kamfani, wanda kuma duk wanda ya saba haka akwai hukunci da aka tanada. To wannan ce ta sa dukkanin ma'aikata suna kaffa gurin bayyana ra'ayi a irin waɗannan kafafe, har ma ta kai da zaka ga akwai ƙarancin irin waɗannan, musamman Facebook da WhatsApp, wanda yawanci mutane sun san ka da kamfani ka fito ka bayyana ra'ayi, za ka ga cewa ba a fayya yi ba ko ban sani ba, wata kila wala Allah wanda suna buɗe wasu account ne da wasu sunaye domin su sada zumunta, amma dai saboda tsoron kada mutum ya saba dokoki irin waɗannan ana kaffa. To kuma wannan ya janyo tsafta da kiyaye shi martabar kamfanin.
To sai dai wasu na ganin tsokaci ko rubuce-rubuce da ma sharhi da suke yi ta kafafen sada zumunta a yanar gizo ra'ayinsu ne da bi shi gurin aikin da suke wakilta ba, a cewar wannan ɗan jaridar.
Sunana Nasir Salisu Zango, ni ne manajan a sashin labarai da al'amuran yau da kullum a Freedom Radio Kano. Gaskiya ina gabatar da shirye-shiryena na radio a waɗannan kafafen yaɗa labarai, sannan kuma ina kuma yin amfani da social media sosai, musamman ma dai a shafin dandalin sada zumunta na Facebook, domin ina I'm very active ina wannan sosai, dan ina da followers sama da 120 da wani abu, kuma a shafi na ma ina da sama da haka. To kuma aiki na daban, amma aikin kuma rubuce-rubuce na da nake rubuta ra'ayoyi na a shafukan Facebook daban suke. Dai da cewa ban fiye yin rubuce-rubuce akan abin da ya shafi siyasa ba, amma ina yin rubuce-rubuce na ra'ayi na, amma na kashin kaina akan abin da ya shafi mulki da tsarin tafiyar da al'umma, da kuma ra'ayoyi na akan wasu abubuwan na al'amuran yau da kullum. Kuma kodayaushe ina bayyana cewa ra'ayi na daban, ra'ayin kuma aiki daban. Misali idan na zo aikin a Facebook dina, ba aikin jarida nake ba, dandali ne da nake bayyana ra'ayoyi na, kuma ba sun bambanta da abin da zan yi kuma a labarai. Al misali tsarin labarai aka yana da ka'idoji, zakai bi sai zakai balancing, zakai wane ne da sauransu, amma a tsarin a Facebook dina ina rubuta abin da naga shine ya dace, shine ra'ayi na, tsantsar ra'ayi na, abin da yake zuciyata, da abin da nake so, da abin da bana so, da sauransu. Dan haka babu alaka tsakanin rubuce-rubuce na Facebook da kuma aiki na jarida. Dan haka koda ma ƴan tsirarin mutane da suke alakanta a cewa ina yi rubutu su ce ai ni dan jarida ne, bai kamata ba, nakan gaya musu cewa nan shafin Facebook ba gurin aikin jarida bane, shafi ne nawa na ra'ayin kaina da nake bayyana ra'ayoyi na. Can kuma aiki ne da za aka bi ka'ida da tsari da ƙwarewa ta aiki, kayi aiki yadda ya dace.
Wasu lokutan ire-iren kalamai da ake amfani da su wajen bayyana ra'ayi ko sharhi kan wasu bayanai kan jefa mutum cikin tashin hankali da aikin da na sani. Amma a cewar ɗan jarida Yaya Iyatawa, akwai matakai guda biyu da suka kamata ɗan jarida ya duba kafin tsoma bakinsa kan wani abu a kafafen na yanar gizo.
Na farko sai ka kalli matakin ilimin mutanen da kake magana da su, za ka gane shi waɗannan mutanen suna da matakin ilimin sakandare ne, ko ilimin gaba da sakandare, ko kuma sun kai farfesa ne, za ka za ka yi magana da su, to dan jarida sai ya kalli waɗannan, sannan dan jarida sai ya kalli shekarun mutanen da zai yi magana da su, ya gane waɗannan irin kalamai zai zaba ya yi magana da su. Wannan dai yana daga cikin abin da ya kamata a ringa duba, sannan a ringa magana a kafafen sada zumunta. Amma yanzu zaki gani mafi yawancin masu magana a kafafen sada zumunta ba su la'akari da irin waɗannan ka'idojin na idan sun yi rubutun wa za su kaima, wa za su tallata ma, da wane ne kuma zai gani ya karanta wannan rubutu. To kin ga bai kamata dan jarida ya ringa magana ba irin kafafen sada zumunta. Har dai ma idan wasu akwai wasu kafafen yaɗa labarai waɗanda suke na yanar gizo, idan suna buƙatar dan jarida ya sharhi ko ya ƙarin haske game da irin abubuwan da ke faruwa a duniya da Najeriya baki ɗaya, to ya kamata a ce sun ware wani fili wanda suke gayyato 'yan jarida da su ringa yin bayani da ƙarin sharhi akan abubuwan da ke faruwa. Ba wasu 'yan jarida su ringa ɗauka alƙalamin su ba a kafafen sada zumunta suna rubutu, sakamakon kuma an koya masa cewa ba za su ɗauki ɓangare ba su goyi bayan shi. Sannan idan ka ci karo da wani abin da ya kamata ka mai da martani a kafafen sada zumunta, wanda mafi yawanci wasu abubuwan da ke faruwa ma wanda za ka ɗauka mara martani kansa, sai ka yi martanin, sannan daga baya idan aka zurfa bincike za a gane cewa wannan abin ba gaskiya ba ne, abin ba haka yake bai faru ba. To ya kamata a ce ɗan jarida ko kuma ma da sauran al'umma idan za su mai da martani game da abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta, na farko sai sun tabbatar da afkuwar lamarin, sannan ma a yi magana shi wanda yanzu ba haka lamarin yake ba.
Sauraro a yau a nan shirin zai ja burki, albarshi a mako na gaba za mu daura. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
A gaida Shamsiya, bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraronmu. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri. Yace muna marhabin da yunkurin ƙasar Amurka na jaddada niyyar ci gaba da taimakawa Nijar a fannin tsaro. Fatar Allah ya sa a cimma nasara. Saƙo na gaba ya fito ne daga Abdulmuttalib Mande Magarya da Nasiru Shehu Yunisali. Suka ce salam biyoyi Hausa, muna muku fatan alkhairi. Muna son ku isar mana da saƙonmu zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihohi da su ƙara dage dantse domin ganin sun kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ke addabar mu. Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Saƙo daga kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adam Adamu Abubakar Bajoga suka ce barazanar da mayakan Boko Haram suka yi wa masunta a tafkin Chadi da su fice daga wajen, inda wasu suka fara barin wajen abin damuwa ne. Ya kamata shugabannin tafkin Chadi ku gaggauta ɗaukar matakin da ya dace, domin masunta ba su san wata sana'ar samun na sakawa a bakin salati sai ta wannan hanyar su. Saƙo daga Safiyanu Gumal Zangon Daura ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa, al'ummar da ambaliyar ruwan sama ta rusa wa mahallai a damunar bana, hakan abin a tausaya musu ne. Allah Ubangiji ya ba su ikon mayar da mahallansu. Allah ya kare aukuwar haka a nan gaba. Sai saƙo daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce fatan alheri biyoyi Hausa, tabbas haɗin kai tsakanin malamai da hukumomi don su ja hankalin mabiya da su ba da haɗin kai ga allurar rigakafin kyandar biri a Zimbabwe ya yi daidai. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Garba Sabiola Gashuwa ya ce salam biyoyi Hausa, don Allah ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta kawo wa al'ummar da gidajensu suka rushe ɗaukin gaggawa a garin Gashuwa, tunda gwamnatin jihar mu ta yi ba ta kasa. To madalla, kafin mu ƙarƙare ga Murtala ya sake dawo da labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, uwar gidan shugaban Ukraine ta bayyana cewa mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ta haifar da tashin farashin makamashi a faɗin nahiyar Turai. To amma kuma ta ce wannan ya sama wa ƙasar ta ƙarin kuɗaɗe.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya. Sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a huta lafiya. Wassalam.